نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ko ranar Laraba ce da ta daidai da 5 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na da shekara 1432, daidai da 9 ga watan Fabrairu shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 12 daga cikin jerin karatutukan littafin Tadwinus Sunna, wallafar babban malami Dr. Sheikh Muhammad ibn Matar Az-Zahrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ina son mu san muhimmancin wannan muqaddimar da muke karantawa, ya kai matukar da akai a komo ba dan komi ba, saboda tana dauke da sakonni wadanda ke nuna maka al'amuran da suka faru tun a farkon musulunci, wadanda suka haifar da wasu bid'o'i wadanda har yau ga sunan sun zama kajaga ana ta ainihin fama da su. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka zamu dauko daga inda malam yake cewa haka za ta kunu himayatul umma, haka za ta kunu himayatul ummati wa diniha wa mu'taqidiha min al-murjifina wa ashabil bid'i wal ahwa'i. Idan ba ku manta ba, muna tattauna bayani ne dangane da al-inayatu bis sunnatil mutahhara fi 'asr at-tabi'ina fa man ba'dahum. Ma'ana daga shafi na 31, inda malam ke tattauna mana kula da sunna mai tsarki a wurin tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su. Malam ya kawo mana irin yadda ainihin wato sahabi Umar, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, ya bada muhimmanci game da ainihin wato dukkanin wata fitina da za ta taso ya ga ya kwantar da ita. Muka ji kisoshin da malam ya kawo mana waɗanda sayyidina Umar ya ɗauki mataki dangane da bullo da wasu munanan aƙidoji da makamantansu. To sai malam ya ce haka kula take dangane da al'umma da kuma addinin al'ummar da kuma aƙidar ita wannan ainihin wato al'umma, daga waɗanda suke ainihin wato masu tada zaune tsaye ko masu kawo ruɗani wa ashabil bid'i wal ahwa, da kuma yan bid'a da kuma mabiya son zuciya. Wato haka ya kamata a dauki mataki akan su. Kaji yadda Umar yayi ko? To amma ina son ku kiyaye fa horon da Umar yayi, ba yayi horo ne irin na lallabawa ba. Ku ji mutum na farko da aka kira shi, sai da Umar ya jikkata shi tukuna ya fasa mishi kai. Na biyu, sai da Umar yadda kai ya bar shi ya warke, ya sake dukan shi, ya bar shi ya warke, ya sake sai nan ya ce in dai kashe shi za a kashe shi, in ku duk wata fitina ce to ta fita daga jikin shi. To abinda nake so ku gane a nan shi ne, idan aka samu murjifi da waɗanda suke ƙoƙarin yaɗa ɓarna a cikin al'umma, ba a yi musu a hankali kuma ba a yi musu ta hankali, ana yi musu abin ne a shawo musu shi yadda zai sha kansu, shikenan sai ga sun bar musulmi da musulunci sun zauna lafiya. Amma wallahi idan aka samu wasu na yaɗa fitina ko wasu suna yaɗa ɓarna wanda za ta rugurguza aƙida al'umma ko ta haifar da wani abin nan tashin-tashina, wallahi in aka bi su a hankali ko kuma aka bi su da hankali, wato sai an yi musu ba sassauci, kuma sai an yi musu kamar kudin masu hukuncin mahaukata ne. Sannan sai su gane cewa to dole fa su bar abin nan. Abin da Umar ya musu kenan shine yace haka ake kularwa da al'umma, addininta da aqidarta, daga irin waɗannan waɗanda suke kokarin ainihin wato ya mutsa al'umma. Wa haka za ya kunu al-hakimul muslim, haka kuma ya kamata hakimi musulmi, al-haris wanda yake mai tsaro ne, al-aminu amintacce ne ala dinil umma, ga addinin al'umma haka ya kamata ya kasance. Wa aqaidiha, ya tsare addinin al'umma ya kuma tsare aqidojin al'umma. Wa akhlaqiha, ya kuma tsare ainihin wato dabi'un al'umma. Rahimallahu shahidal mihrab, Allah ya ji kan shahidin mihrabi. Mihrabi shine lungun liman, ina fata an gane. Amma asalin wannan a istilahi ne na mutaakhirin, amma asalin mihrab kadai yana daukar ma'anar masallaci. ina fatan gane masallaci, dan haka rahimallahu shahid al-mihrab Umar, Allah ya ji dan Umar wanda ya shahada a masallaci, wa radiya anhu kuma Allah ya kara mishi yarda, wa askanahu fasiha jananihi, sannan Allah ya zaunar da shi a aljannan nan tashi mai yalwata, wa hasharana ma'ahu yawmal qiyama, Allah ya tashe mu tare da Umar a ranar alqiyama, wa zalika bihubbina lahu, wannan addu'a muna roƙon Allah ya hada mu da Umar saboda kaunar da muke wa Umar. Mana yace summan damma ila zalika ta'amur al-majusi an-nasrani, sannan kuma tare da irin waɗancan masu tare da fitintunu ko waɗanda suke cikin musulunci ko, to sannan kuma sai ka hada da irin makircin majusawa wanda yake tare da hadin gwiwa ne na kiristoci, wato anan at-ta'amur abinda ake nufi da shi wani makirci, wani kaidi, wani ainihin wato plot, wani hadin baki na yahudawa ay majusawa masu bautar wuta da ainihin kiristoci, al-makru al-yahudi, wanda yake kuma wannan makirci ne na yahudawa, ala yad ibn Saba, a bisa hannun ibn Saba, alladhi asbaha ba'da zalika asasa kulli fitnatin fil islam, wanda daga baya ya waye gari wannan fitinar ta ibn Saba ita ce ta zama shimfiɗa ko fandisho ko tushe na duk wata fitina, domin sakamakon wannan fitinar ne aka kashe Uthman, ina son ku gane, to kisan sayyidina Uthman kuma shine mabudin duk wata fitina, kisan sayyidina Umar shi ya karya kofar fitina, to kisan sayyidina Umar fitintunu ba su taso ba, amma daga lokacin to sun bayyana amma ba su taso ba. To amma dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa ranar duk da aka sa takobi aka yanka wani bawa daga cikin bayin shi, yana ishara bayin Allah, yana ishara zuwa ga sayyidina Uthman, to daga wannan rana wannan takobi ba za a sake mai da ita ba har kiyama ta tashi. Wato daga ranar da aka fara yanka wani, to mutumin farko da aka yanka shi yankan rago sayyidina Umar ba yanka shi akai ba, an so kai da wuka ne, wannan ko yankan rago, to annabi yace ba za a sake mai da wannan takobi ba har kiyama ta tashi. To haka akai wa sayyidina Uthman, dan haka ina son ku kiyaye yadda al'amuran suke, kashe sayyidina Umar ya bude kofar fitina, amma sai Allah ya kwantar da fitina a lokacin ba ta taso ba, dan haka bayan sayyidina Umar an kashe shi ba wasu fitintunu da suka ci gaba da tasowa na yaƙe-yaƙe da sauransu, amma kashe sayyidina Uthman kuma fa shine ya taso da fitinar da har yau ba a zauna lafiya ba, kuma ba za a zauna lafiya ba har kiyama ta tashi. Me ake nufi da zaman lafiya? Shine irin zaman lafiyan da aka samu tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da zamanin Abubakar da zamanin Umar da farkon wannan khalifanci da sayyidina Umar ya da sayyidina Uthman yayi shekara 10 nan da ya zauna, to ba har musulunci har duniya ta tashi kuma ba za a sake samun zaman lafiya irin wannan ba. Shine musulmi kullun za su zama suna cikin fitintunu, fitintunu na me? Fitintunu na ta'awili, wane kafirta wane da ta'awili, sakamakon haka ya halatta jinin shi, sakamakon haka ya halaka shi, sakamakon haka fitina ta sake barkowa, bayan haka abubuwa haka za su yi ta ci gaba. Ko kun fahimta jama'a? Shine sai yake cewa to tun daga wannan lokaci sai ya zama wannan ya zama shine shimfiɗar duk wata fitina, summa tataba'atil fitan, sannan sai fitintunu suka biyo baya, wal bid'a, da kuma bid'o'i. Abinda ake nufi fitintunu anan su ne civil war, yakin cikin gida na musulunci, musulmi su ta yaƙar junansu, sannan wal bid'a da kuma bid'o'i, akai ta ƙirƙiro bid'o'i jama'a. Za mu zo wata gaba wadda zan yi mana cikakken tarihi dangane da marahilu zuhuril bid'a, marahilu zuhuril bid'a, waɗanne matakai ne bid'o'i suka yi ta ainihin bi wajen daga mataki kaza zuwa mataki kaza zuwa mataki kaza, dan a matsayinka na mai aikin sunna ka gane in aka tashi fada da bid'a din kuma to sai an sake bin waɗannan irin matakan wajen rusa su, in aka yi tsallake to an tsallake wata. Mun fahimci wannan? Fa zaharat bid'atu al-qawli bil qadri, dan haka bid'a ta farko da ta fara bayyana ita ce alqawlu bil qadar, cewa babu qaddara, babu qaddara. Ƙarshe ƙarshen rayuwar sahabbai aka samu wasu a zamanin tabi'ai daga kasar Basra ta Iraki suka fara kirkiro da cewa babu kaddara. Me yake nufi da babu kaddara? Shine innal amra unufun, al'amarin ilimin Allah, sanin da Allah yake da shi game da halittun shi da abubuwan da ke kaiwa da komowa a cikin halittu, to abu ne wanda Allah ma bai da masaniya akai shin abin ya faru. Kaga wannan muguwa aqida ce. Allah bai san me za a yi anjima ba, sai in ya faru ne shi ma zai sani. Allah bai san me za a yi gobe ba, sai in abin ya faru ne. Dan haka Allah ba shi da wata kaddara. To wannan ita ce bid'ar farko da ta fara ainihin bullowa. Summa tajahhum, sannan sai kuma jahamanci, mabiya jahamu dan Safwan. Su kuma bid'ar da suka kirkiro ita ce bid'a dangane da ta'wilin siffofin Allah madaukakin sarki da kuma inkarin wasu daga cikin su. Warrafd, da kuma ainihin rafd shine zagin Abubakar da Umar, da kafirta Abubakar da Umar, da zagin Hafsa da Aisha, da Abu Sufyan da Muawiya. Shi'anci kenan, amma shi'anci ba irin shi'anci da aka sani zamanin sahabbai ba. Dan zamanin sahabbai, lokacin da wannan fitina ta barke tsakanin su Sayyidina Ali da Muawiya, a lokacin shi'anci, ku kiyaye, shi'anci a lokacin yana da alaka da siyasar, ina tare da wani ne, kai kuma kana tare da wani, amma ba a kai a kafirta juna ba. Shi yake nufi shi'anci. Dan haka kowanne ma ce mishi ake dan shi'a, sai dai wanda yace ba ruwan shi. Misali, mabiya Sayyidina Muawiya ana ce musu shi'atu Muawiya, mabiya Sayyidina Ali ana ce musu shi'atu Ali. Kun ga anan duk ɗan shi'a ne. Me ake nufi? Mabiyawa na mabiyawa na kawai. Dan haka kalmar shi'a a lokacin nan ta sha bamban da ma'anar da kalmar shi'a ta dawo ta zama a matsayin addini mai cin gashin kanshi, wanda ya sha bamban da na kowa sai wanda yake yin irin shi. A wannan lokaci masallaci ɗaya suke sallah, limami guda ne yake jan su. In aka yi sallah, in aka yi rasuwa ɗaya daga cikin su ya rasu, duk za su haɗu a yi mishi sallah, a yi komai da komai. Kun fahimta jama'a? Sannan babu kafirta juna, babu bid'antar da juna, sai dai ana ganin wane shine yake da haƙƙin ya kasance khalifa, wane kuma ba shi da haƙƙi, wane yana ganin wane ne, wane yana ganin wane ne, amma babu kafirta juna. Dan haka wannan bai yi tasiri wajen hatta mu'amalar su ba. Wannan yana goyen bayan Aliyu, wannan yana goyen bayan Muawiya. Sai a je a yi wa dan wancan bangaren tambaya game da aiki ko fatawar da wancan yi, tunda shi wannan ya san daidai ne, sai ya ce daidai ne. Bukhari ya ruwaito hadisin da aka yi wa Ibn Abbasin tambaya cewa Muawiya fa witri raka'a ɗaya yake yi, yace daidai ne, ya dace da sunna, kuma shi malamin fiqh ne. To sai ka duba, yanzu akwai haka tsakanin mutanen da ke cewa kansu shi'a da waɗanda ke cewa kansu ahlus sunna? Ashe wannan sabanin na shi'a da sunna a yau baya wakiltar wancan sabanin shi'ar Aliyu da shi'ar Muawiya? Wasu abubuwa ne daban, ku kiyaye. Aka zo aka cewa Abdullahi dan Abbasin, ɗan uwanka su Abdullahi ibn Zubair a Makka, juma'a ta yi daidai da ranar sallah, da suka hau idi da safe, ba su sake fitowa sun yi juma'a ko azahar ba, sai la'asar suka yi. Yace ya yi daidai da sunna. Kaga anan kasantuwar shi yana tare da wannan, waɗannan na tare da wannan, bai sa an yi inkarin fatawa ba. Yanzu menene yake a wurin shi'a? Shi'a cewa suke, idan kana garin da babu malamin shi'a, idan akai, in ka shiga matsala ta tambaya game da addini, in kana son ka gane haƙiƙanin addinin ka na shi'a, ka je ka tambayi malamin sunna din, duk abin da ya faɗa maka, to sai ka yi sabanin wannan. To yin sabanin wannan shine addinin na shi'a. Kaga yanzu wannan yake nuna maka asali su fiqhun su ba a buƙatar ma sai an rubuta shi. Abinda ake buƙata kawai ka san menene ra'ayin da ahlus sunna yake akai, to kai akasin haka shine nasu. To yanzu haka waɗannan sahabbai suka rayu, haka waɗannan tabi'ai mabiya waɗannan sahabban suka rayu. To daga baya ne aka samu abin da ake kira ar-rafd, shine ba mu ba Abubakar, ba mu ba Umar, ba mu ba Aisha da Hafsa. Waɗannan abubuwan daga baya ne aka same su, amma ba a taɓa samun wani sahabi cikin magoya bayan Muawiya yace ba mu ba Aliyu ba, kuma mun kafirta shi, ba za mu bi shi sallah ba, ba za mu yi kaza ba. waɗanda suka nemi kashe Aliyu kuma suka yi nasarar kashe shi, a lokacin da suka nemi kashe Aliyu haka fa suka tafi kashe kuma Muawiya. Saboda haka kar a taɓa rudakka cewa ai Ahli Sunna ne suka kashe Aliyu, a'a, Khawarij ne. Yadda Khawarij suka hukunta Aliyu ya kafirta, haka suka hukunta Muawiya ya kafirta, haka suka hukunta Amr ibn al-As ya kafirta. Kuma a lokaci guda suka yi taro kuma suka tura mutane a lokaci guda bayan sallar asuba duk a je a kashe su. Aka yi nasarar kashe Aliyu ba a yi nasarar kashe waɗancan ba. Ashe kaga kenan waɗanda suka kashe Aliyu ba ƴan ƙungiyar Muawiya bane, don sun tafi kashe Muawiya ma. Kuna fahimta da kyau? Misali yanzu a nan Najeriya 1966 da aka kashe Sardauna, aka kashe Akintola, to yanzu in ka ce mutanen Akintola su suka kashe Sardauna, sai a ce to ai shi ma Akintolan sun je kashe shi, sun kashe shi kuma. In ka ce mutanen Sardauna su suka tafi suka kashe Akintola, mutanen ainihin da suka kashe Akintolan nan sun taho kashe Sardauna shi ma sun yi nasara. Ashe sai a nemi wasu mutane ne waɗanda ba na Akintola ba, ba kuma na Sardauna ba. Hakan lallai waɗanda suka kashe Aliyu ba mutanen ainihin Muawiya bane. Ya kamata ku fahimci wannan da kyau. Hakika sun mafi kusanci zuwa ga Sayyidina Ali, wanda haka maganar take. Domin jama'ar shi ne. Sai suka ce dan menene zai yadda cewa ayi sulhu tsakanin shi da shi da ainihin Muawiya? Dan me zai yadda ya aika da hakamai ne, ya aika da wakili, ya ce kuma ya yadda abin da wakilin ya hukunta ya karba? Sai suka ce ya kafirta. Aka ce dan me ko kafirta shi, gashi sahabi, gashi kaza. Suka ce Allah ya ce inal hukmu illa lillah, hukunci na Allah ne. Shi kuma ya dauki hukunci ya danka ga mazaje, dan haka ya kafirta. Shi ma Muawiya ba suka ce ya kafirta. So kaga ashe wasu mutane ne daban. To dan haka in baka kware game da harkar tarihi da bincike da iya tacewa ba, idan ka shiga wannan wallahi ka shiga cikin tekun da yake ba za ka iya fita ba. A ƙarƙashin wannan jama'a, waɗannan bidiyoyin sai suka sawo kai, waɗannan suka ware gefe guda suna zagin Sayyidina Ali, waɗannan suka ware gefe guda suna zagin Sayyidina Muawiya. To daga nan ne rafdu, rafidanci, shi'anci na zagin sahabbai da kafirta su ya ainihin taso. Sannan kuma fa sali itizali, sai mu'tazilanci. Su kuma mu'tazilawa asali daga haka din suka fara, kamar yadda ka ji an faɗi sunansu. Itizal, Allah ya ce wa idh itazaltumuhum wama ya'buduna min dunillah. Itazala ya ja baya. Abin da ya faru sai suka ce to yanzu su sun gano Aliyu da Muawiya da sauran sahabban da tabi'an ma gaba ɗaya su suka kawo rudani a addini. Sai aka ce to yanzu me kuke nufi? Sai suka ce su yanzu ba ruwansu da rikici. To ya za ku? Sai suka ce za su koma su fita daga jama'a su ware garinsu ba ruwansu da duk wata hayaniya. Aka ce to wannan matsayi kuka ɗauki waɗannan sahabbai da tabi'ai da wannan kaddara ta hau kansu suka yi wannan? Sai suka ce ƴan bid'a ne, ashabul ahwa'i ne, dole a guje su. Sai suka je suka kafa gari a Hiraura. Hiraura suka je suka kafa garinsu nan suka zauna. To wannan kuma sai haifan musu da me? Ina son ku natsu da kyau ku ji. Sai suka fara kyamar sahabbai. To sai suka fara kyamar hadisan da sahabbai ke ruwaitowa. Na kan aka ce hadisi kaza waye ruwaito, aka ce Aliyu ne, sai ka dala rabin. Hadisi kaza waye ruwaito, sai a ce musu Amr ibn al-As, sai ka dala rabin shi. Waɗannan duk suka bata musulunci. To yanzu tunda sun watsar da nasoshin da waɗanda suka ruwaito nasoshin, da yaya za su yi shari'a? Sai tunani, sai daka. Dan haka sai ka ga ra'ayoyinsu suna gabatuwa akan nasi. Da nasi ya ce kaza, sai su ce a rabu da shi. Bayan ga abin da ya dace da hankali, nasin fa sai su ce imma ai tawilin shi, imma a jefar da shi, kar ku manta fa su wane ne suka ruwaito, me za mu yi da shi? To dan haka kuka ji jiya sai na fassara muku su da cewa mutanen da ke gabatar da hankali a gaba da nasu, nasu ya ce a'a, amma a hankalce iya hankalinsu suna ganin ya dace a yi, sai su ce eh. Na ga ce nasin fa sai su ce imma a watsar da shi, imma a yi ta'awilin shi. Shi ne za ka ji wannan aƙidojin har suka taho zuwa ga mutanen da ke cewa kansu shari'awa. ابن عبد الواحد a cikin littafin shi wanda ba ash'are ne wannan malami ad-durr as-samin sharhi ne na ibn ashir to shi wanda ya sharhin sunan shi ibn abd al-wahid sharhin nashi shi kuma fa sunan shi ad-durr as-samin cewa yake fa awwilhu ramiyat tanzil yace duk abin da ka zo zakai bincike akai in kaga ya saba wa hankali yace to shi wannan nassin kai mishi ta'awili sai ka ture abin da yake tanzil ma'ana aje qur'anin gefe guda yi wa wannan matsalar ta'awili kawai to duk ire-iren waɗannan abubuwa sune suka dawo aqalaniyat a hankalce shi yasa ibnu taymiya ya katal littafi mujalladi 9 yace to ai hankalin ma da kuke fifita shi akan shari'a asali hankali lafiyayye baya saba ma shari'a ingantacciya ba inda aka taba samun lafiyayyen hankali ya saba wa ingantacciyar shari'a ba inda aka taba samun ingantacciyar shari'a ta saba lafiyayyen hankali kuma kuji in har za a samu hankali a hankalce zai saba wa nassi to sai a aje hankalin sai a tafi ga nassin domin shi hankali yana da iya abin da yake iya fahimta kamar yadda ido yana da iya abin da yake iya gani zuciya tana da iya abin da take iya tunawa kunne yana da iya abin da yake iya ji haka ne a ƙarƙashin wannan kenan ba za ka maida hankalinka ya zama ma'aunin shari'a ba kamar yadda ba za ka maida idanka ya zama ma'aunin abin da ke gabanka ba dan zai iya yiwa kilomita 2000 a gabanka in ka daga kai baka iya hangen ƙarshenta sai ka ce kenan ba wani gida a gaba saboda ka kasa hange ko kuma yanzu ana can wani wurin ana ihu amma kunnen ka baya ji sai ka ce wannan dalili ne akan ƙarya ne ba a ihu to a ƙarƙashin wannan wajibi ne dan adam ya gabatar da shari'a da nassi akan hankali in ma har an samu hankalin shi ya gaza kuma sanda hankalin shi ya gaza hankalin wani zai iya fahimta abin da shi nashi ya gaza kamar yadda lokacin da aljihun kai kasa siyan kaza aljihun wani zai siya ashe wannan ba dalili ne akan dan aljihun ka ya gagara siye abin babu shi ba ko kuma abin ba zai sayu ba to saboda haka waɗannan wannan bid'a ta mu'tazilanci sai ta fito to na daga cikin surorin da ta fito da su kuji shine alqur'ani shine kadai hujja hadisi ka iya zama hujja ne in bai saba wa qur'ani ba suka kirkiro hadisan ƙarya anan suka ce annabi ya ce duk hadisin da aka muku ku gada shi da qur'ani in yayi daidai da qur'ani ku dauka in ya saba ku jefar da shi Imam Suyuti ya littafin Miftahul Janna fil Ihtijaj bis Sunna wanda yake mun gabatar da shi anan ko muka ce zamu zo mu ƙara bayanai akan su anan gaba kadan jama'a kun fahimta waɗannan mu'tazilawa ne su ne masu irin wannan fahimtar na cewa qur'ani ne kadai hujja su ne a yau aka waye gari wai ana ce musu alqur'aniyuna su ne dai waɗanda aka fi sani da ƴan ƙalaƙato ko ƴan tatsine to duk waɗannan aqidoji jama'a sun biyo bayan kyama ne ina son ka dubi ƴan ƙalaƙato da kyau kuma ka dawo ka dubi ƴan qur'aniyuna da kyau dubi ƴan ƙalaƙato lazimta karatun alqur'ani suke da haddace shi da rubuta shi amma ba sa fahimtar ilimi to me ya biyo baya sai suka dauki zafi game da sauran musulmi game da wasu abubuwa da musulmi suke yi kamar shekara 25 ko kusan 30 ma fa ƴan ƙalaƙato a nan Zaria in malamin su zai shigo kasuwa to zai zama wani abin kallo ne jama'a saboda idan ya shigo zai shigo ne yana kyamar tun daga mutane har kayan kasuwar haka dai na farko tukuni yana shigowa kasuwa haka za ga ya tattara rigar shi ya rike ta bam yana tafiya haka a kakkauce haka ko da rumfar kasuwa ko teburi sai ga ya haka ba zai taba ba haka sai ga yana kakkaucewa yana haka saboda tsabar kyama to haka waɗannan mu'tazilawan suka fara shin sa ita kyama da taka tsantsan daidai ne amma dole ne a yi su a bisa hasken shari'a in ba haka ba sai ka zo kyamar sai ta kai ka zuwa ga wani tunani wanda za ta haifar maka da wata muguwar aqida wanda sakamakon haka kuma za ka dauki matakin da ba haka ya kamata ba jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan bid'a ta su kun ji ta kenan, sai malam yake cewa wa ghayruha, da kuma ainihin wato wasu bid'o'in sai suka yi ta kunno kai, domin sai aka waye gari jama'a, kowace kungiya ku ji idan ta dare daga cikin wannan, ko in ta je ta kafa abin da take gani daidai bayan kwana biyu, kuma sai ita ma wannan sai ta dare. Misali yanzu dai kun ga waɗanda suka bangare ne suka bi Sayyidina Ali, da Aliyu yayi abin da a iya fahimtar su ba daidai bane, me ya kamata? Imma su bashi uzuri, imma su nemi dalili, imma duk sai basu ba, kawai sai aka waye gari sun ce Sayyidina Ali ya zama kafiri. Jama'a kuna fahimtar wannan? Waɗannan su ne khawarij da suka tafi, daga cikin su ne aka samu kuma Mu'tazila, su kuma sai suka ware. Ina son ku ɗauko abin da ya faru a Najeriya daga shekara ɗaya zuwa yanzu ɗin nan na 'yan Boko Haram. Daga wannan tafiya suka bangare suka koma can, daga can suka bangare suka koma nan, daga nan suka bangaro suka yi nan, daga Shi'a suka ce sun dawo sun zama Ahlus Sunna, daga Ahlus Sunna suka koma suka zo suka ce su yanzu su ne Ahlus Sunnati wal Jihad, daga nan shi ne aka kira su Boko Haram. To yanzu a cikinsu sai aka samu wasu mutane waɗanda ba su wuce ƙwaya biyar ba, su ma sai suka zama Mu'tazila, sai suka ware, su kuma sai suka sa wa kansu suna da alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitu. Suka ga waccan tafiyar ta yi zafi, tamu kuma ta yi sassauci, ta gurɓace. To ya za a yi? Duk sai suka watsar da kowa, sai suka ce su yanzu ba ruwansu, kowa ma ya ɓata, ba abin da ya shafe su, ba za su gyara kowa ba, ba za su yi faɗa da kowa ba, ba za su yi kowa wa'azi ba, su dai sun san akan gaskiya suke. To ya rage, in an je lahira kowa ya san hanyar da zai shiga aljanna, ba ruwansu da kowa ma. Shine la yadurrukum man dalla idza hatadaitu, in dai ku kun shiryu to ku sani fa wanda ya ɓata kuma ba zai cutar da ku ba. To yanzu ana nan a wannan tafiya, tunda Najeriya ce za su samu mabiya, ana cikin tafiyar sai kuma wani ya ce a'a, shi ma sai kafa tayi sai ya ja. Jama'a kuna fahimta? Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Na'am, waye ke tambaya? A'a, su ne Mu'tazila, su ne ɗin, ai shi ne i'tizal ɗin ƙwarai da gaske. Malam yake cewa wa inda intishari hadhihi alfitan, to yayin da waɗannan fitintinu suka yaɗu, wal bid'a da bid'o'i, wal ahwa da kuma ainihin san zuciya, salakatil ajyalu taliya li jili sahaba al akhyar min at tabi'in wa tabi'ihim, to sai aka samu al ajyalu taliya, al ummomin da suka biyo bayan li jili sahaba, ga zamanin sahabbai, al akhyar zababbu, min at-tabi'in daga cikin tabi'ai, wa tabi'ihim da waɗanda suka zo bayan su, wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan tabi'ai, tabu'u atba'i at-tabi'in kenan, min ahli al-qurun al-mufaddala, na daga mutanen zamuna na karnuka masu falala, sai suka bibiyi turuqan wasu hanyoyi, wa majalatin da wasu fagage ukhra daban, li hifzi sunna domin kiyaye sunna. Ina son ku kiyaye wannan magana, ita ta safa malam yau mana doguwar muqaddiman nan, yanzu ne aka fara zuwa asalin abin da malam ya kulla babu, yayin da waɗannan fitintunun suka faru. To kenan yanzu wannan yana alamta maka yanzu ire-iren waɗannan fitintunun da suka faru a Najeriya daga shekaru 30 zuwa yanzu, fitina qalaqatu, fitina qur'aniyuna, fitintunun ƴan Shi'a, fitintunun nan na Boko Haram da suka faru, kenan yanzu lallai ne kuma malaman wannan zamanin su ɗauki wani salo na tsare sunna da yaɗa ta. Saboda ina son ku gane duk wata fitina ta faru a musulunci, waɗanda suke zama su ne victims na farko su ne ahlus sunna. Abu na farko da ke fara cutuwa kuma ita ce sunna. Ina son ku san dalilin da ya sa malam yake wannan maganar kenan. Yanzu misali, idan aka zagi Abubakar da Umar da Uthman, dan girman Allah, ƴan demokuraɗiyya, akwai abin da zai rage musu ƙuri'a? Dan haka ba ruwansu. akwai abin da zai kawo musu rudani? To amma in aka sace na'urorin kwamfutocin nan na INEC yanzu, zai ja musu matsala ko ba zai ja musu ba? To ashe kenan, daga nan za ku gane ku ahli sunna, in kuka tsaya kuna jiran yan demokuraɗiyya za su yi muku aikin kare sunna, kun yaudari kanku. Dan duk barnar da za a yi wajen kafirta sahabbai da zaginsu da zubar da riwayoyinsu, wannan fa ba ta shafi waɗancan yan demokuraɗiyya ba. Ina son ku fahimci wannan. A ƙarƙashin wannan kenan, duk lokacin da aka bullo da wata fitina ta shigo cikin addini, to za ka ga na farkon da zai fara cin wahala shi ne ahli sunna. Abu na farko da zai cutu ita ce sunna. Yanzu wannan fitinar Boko Haram da aka yi a Najeriya, fa babu wanda ya cutu sai ahli sunna, babu abin da ya cutu sai sunna. Yan ɗariƙa murna suke ta yi, ba abin da ya canza ko ya ƙara ɗariƙa ba ruwansu. Yan shi'a ba abin da ya canza ko ya ƙara su, kiristoci haka. Sannan ku dubi da aka yi fitinar su ɗan gungu da suka dawo suna musun hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunan kungiyar Izala ta bata musu rai. Shin yan shi'a sun cutu? Yan ɗariƙu sun cutu? Su wane ne suka cutu? Ahli sunna. To don haka duk lokacin da wata fitina ta ɓarko cikin musulunci, kusan cewa to da zaran ta lafa sai ahli sunna sai su dubi how much damage, gwargwadon irin damajin da tewa sunna da ahli sunna. To sai ahli sunna su sake ɗaukan wani salo kuma, don mai yiwuwa salon da suke bi da na tsare sunna ba zai ci ba. Misali, tun da aka fara rigingimin nan na Boko Haram, ba kashe malami kwaya ɗaya ɗan bid'a ba, malaman sunna sai ki kashewa. To kenan yanzu na daga cikin wajibin da ke kan ahli sunna shine, banda tsaron ita sunna din, tsaron malaman sunna, wanda da ba a gano wannan abun ba, ba a bashi muhimmanci ba ko? To kaga wannan shine abin da malam yake ce maka, wa inda intishari hadhihi alfitan, yayin da waɗannan fitintunu suka faru suka yadu, wal bid'a, da waɗannan bid'o'i, wal ahwa, da kuma waɗannan irin soyayyen zuciya, salakatil ajyalu taliya li jilis sahabatil akhyar min at-tabi'in wa tabi'ihim wa man ba'dahum min ahli al-qurun al-mufaddala, sai aka samu al'ummomin da suka biyo bayan sahabbai, da waɗanda suka biyo bayan su, suma da waɗanda suka biyo bayan su, na daga karnukan nan masu falala, sai suka ainihin wato bi turqan, hanyoyi wa majalatin, da fagage fields ukra, wato wasu fagage daban lihifdhi sunna, ga kiyaye sunna, waɗanda a da a zamanin sahabbai ba abin waɗannan hanyoyin, a da a zamanin sahabbai ba abin waɗannan fagagen. Yanzu kenan shekaru 30 da ta wuce, ko mu ce shekara 20, babu wani malamin ahli sunna da ake haddada rayuwar shi. A ƙarƙashin haka, ba wani malamin ahli sunna da zaka je gidan shi kai sallama sai ka same shi a kofar gida yana zaune, ko kuma da kai sallama kawai an ce ana sallama da malam kawai sai malam ya fito. To amma yanzu ba cewa ake ana sallama da shi ba, shiga ake har cikin gida, har falo a harbe shi, shiga ake har cikin masallaci, har cikin mihrabi a harbe shi. Yanzu kenan aka tada sallah, sai aka samu wasu a tsaitsaye da bindigogi suna gadi, sai a ce to ai kun kirkiro bid'a, ai sahabbai ba su yi haka ba, ko kuwa tunda sahabbai ba su yi haka ba. Amma matsalar abin da ya sa aka yi hakan yana faruwa a zamanin sahabbai, babu. Ina son ku fahimci wannan nukutan ne da kyau, ko kun fahimta jama'a? Domin waɗannan na daga cikin shubohin da ake kawo wa sababbin alhazin suka je aikin hajji, sai a ga an tada sallah, sai a ga wani soja da ɗan sanda suna daidai kan liman suna gadin shi, sai a ga wani can baya, sai a ga su waɗannan fa, mutum yana ka'aba ya tsaya gadi aikin ɗan sandan banza. Ayya, fitina aka yi irin ta Boko Haram wajen 1948 a tantan Ibn Juhayman, suka ainihin taho da makarori cikin masallacin Ka'aba, da duk wanda ya zo da gawa sai ya shigo da ita masallaci sai ya mata sallah. Sai suka amfani da wannan dama, sai suka ciko bindigogi da makamai, sai suka zubo su a cikin makara, sai suka zubo da su kamar za a yi sallah. Ana fara sallah sai kawai aka ji Ka'aba gaba ɗaya ta ɗinke da bindiga, sai kowa ya kwanta. sai da aka kashe mutane wajen dubu kaza, adadi masu dimbin yawa aka kashe su, dinajina da ƙyar wasu suka gudu. Sai da Ka'aba a wannan lokaci sai da aka rufe ta tsawon kwanaki, tsawon makonni. In fact, ba a samu nasara a kansu ba, sai da aka yi amfani da helicopter da jiragen sama aka yaƙe su ta sama, sannan aka iya kwantar da su. To da aka kai ga haka, sai aka ce to shikenan, daga yau duk wanda yazo zai shigo da makara an yi mai rasuwa, sai ya bude an gani. To yanzu in ka ka sai ka ce nan ba Ka'aba bane, yaya za ku yi haka? A zamanin sahabbai ana bude a gani? Ba a bude ana gani. Amma ko kun fahimta jama'a yanzu? To shikenan, sakamakon wannan abin da ya faru, sai ka ga dan sanda yana tsaye, sannan akwai SS dewa su kuma suna cike da makamai su ma, amma duk a sakaye, wasu ana sallar da su, wasu kaza wasu kaza wasu kaza. To me ya kawo wannan kiyaye limaman Ahlus Sunna? Saboda an samu wasu da suka dauki mataki kaza kaza. Kuma ka dubi wannan fitinar ta Ibn Juhayman fa, sun yi ta ne akan masu mulki, amma da ta tashi akan malamai da limamai ta kare, bata shafi masu mulkin ba. In ka dubi yanzu wannan fitina ta ƴan Boko Haram akan masu mulki ne, amma su wane ne suka fi kowa samun kansu a matsala? Su ne malamai, domin su ba su da wani attached security, ba su da wani dan sanda da aka manna da su. Su ko wadancan dama suna da shi, sai dai a ƙara. Haka ne ko ba haka ba? To amma wannan shi bai da albashi a gwamnati, bai da albashi a wata ma'aikata, an lazimta mishi sai ya aje wasu ƴan sanda da wasu masu dogarai da wasu kaza da wasu kaza, ina zai samu kudin kula da su? To kaga ƙarshe zai zama Ahlus Sunna su ne da jikata. Jama'a kun fahimci wannan? To anan abinda karatun yake so ya ce mana shine, yayin da aka bullo da waɗannan fitintinu iri-iri, to shine sai waɗannan tabi'ut tabi'ina da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su, sai suka bi turuqan wa majalatin ukhra li hifdhis sunnah, wajen kiyaye sunna, wal inayati biha, da kuma baiwa sunna kula, hasbal imkanati, da gwargwadon iko, wal wasa'il, da kuma hanyoyi, al mutawaffara, waɗanda suka sauƙaƙa lahum fi tilkal usur, a waɗannan zamuna. Haka ɗin yanzu ma, idan da ku kiyaye, da ba da wuƙa kiyawa ake kashe mutane da takobi ba, to kuma in za ku kare limamanku da malamanku sai ku riƙe wuƙa da takobi da gora da sanda. To yanzu da gora da sanda da wuƙa da duk wani abu ba su da amfani gaba ɗaya a gaban mai bindiga ƙwaya ɗaya, kenan yanzu kuma sai ku ɗauki salon riƙe bindiga da ire-iren waɗannan makamai na zamani. Ina haɗa muku al'amuran ne yadda za ku fi fahimtar su da kyau, kuma ina fatan ku ne musu kyakkyawar fahimtar da ake so ku fahimta. Don haka sai malam yake cewa wa kad tamassalat tilkal majalat, to haƙiƙa an samu waɗannan fagage sun ɗauki salo, fi al'inayatu bi hifziha. Kun fahimta jama'a? Fagagen da aka ɗauka, salo da sunna ta ɗauka wajen kiyaye ta, awwalan sai aka samu al'inayatu bi hifziha, kula da haddace ta. Da bayan da sahabbai suka wuce, sai aka yi sakaci game da yawan haddata, amma kar ku manta sahabbai ba su rubuta littattafai ba na rubuta hadisansu. Galibi mahaddata ne, tabi'ai ma mahaddata ne. To da waɗannan fitintinin suka zo, sai aka yi ta kashe sahabban da tabi'an, su ne wa mahaddatan kenan. To don haka waɗannan tabi'ai da tabi'u tabi'ina da suka ga irin wannan ɓarna da aka yi musu, to sai suka ƙara ba da kula game da haddace sunna, irin kular da da sun so su yi sassauci game da ita. Saniyan na biyu, as-su'alu anil isnadi, tambaya game da isnadi. Shine da duk wanda yazo yace annabi ya ce sai a ce kawo, sai a karba. Abdullahi dan Abbas yace da mun ji an ce qala rasulullahi, sai mu kada idan murin mu kasa kunni, yace da waɗannan fitintunu suka faru, yace sai mu kauda kai. Kawai an ce a ba kwa so ne, sai mu ce a waye gaya maka, daga ina ka samu, waye ne ma kai, su waye malaman ka, ya halinka? Shine da duk wanda ya bugo mana waya mu ma assalamu alaikum, ina da tambaya, sai a ce to mecece tambaya? Ce kaza kaza, sai a ce kaza kaza. To Allah gafarta malam, zamu zo garin ku, ina zamu haɗu da kai? To ku zo, zamu azan je bayan gari ma, sai in to da ku daga gidan mai kaza kaza. Shikenan, lokacin da waɗannan fituntunin suka faru fa, da yazo malaman sunna ake hari, duk malamin da aka bugo mishi waya tambaya ta farko waye, sai ka ji shi ne tambaya ya yi shiru, waye zai shiru, sai ce a sai ka san ko waye, shi ke dan iska zindiki malamin gwamnati, Allah ya tsine maka albarka tsakani da Allah. To goban wani ya sake bugowa, shin zaka mu'amalance shi irin yadda kake musu da? Sai kace to me kake so kai tambaya? Sai ce zan yi tambaya ne game da me? Sai ce ya halatta a shiga siyasa, ya shiga halatta a shiga aikin gwamnati, ya halatta a shiga kaza. Ce to inda gaske kake eh ka taso ka zo ka zauna ka zo ai maka bayani a baka littafai ka karanta. Ka to ai duk malaman duniya ane musu tambaya a waya suna ansawa. Eh to yanayi ya canza. Ina son ku gane jagwargwadon yadda yanayi ya canza da haka ake mu'amalantar mutane. To amma daga ciki akwai wasu waɗanda yake su kuma wawaye ne. Me nake nufi da wawaye? Su ba miyagu bane, ba miyagu bane, amma su kuma ba su daga cikin ko ɓangaren da malaman suke. Su kuma abinda suke so, to ai ba su ga dalilin da malamai za su ɗauki irin waɗannan matakai na tsaurarawa da tacewa da tantancewa ba, don musulunci ne shi ne. Shi fa bai ma san ana waɗancan abubuwan ba, shi fa bai ma damu ba in ana yi abinda zai ɗauka, to ai shi mutumin kirki ne. To tambaya ita ce ya zaya a gane cewa mutumin kirki daga mutumin banza? Sahabbai lokacin da ake kawo musu hadisai kai tsaye suke karɓe, saboda ba ka iya cewa ba a ƙaryar, amma sai ka ce ƙaryar ba ta bayyana ba. To tunda ba ta bayyana ba, wani mataki ya kamata a ɗauka? Wanda duk ya faɗa sai a ɗauka. To da ƙarya ta bayyana fa da san zuciya, a lokacin nan sai sahabbai da tabi'ai sai suka ɗauki mataki. To a haka sai wani ya zo ya ce annabi ya ce, sai a ce a waye, sai su ce a ba ku amince da ni ba ne, ni ɗin wallahi na fi ƙarfin in yi ƙarya. Sai a ce to wani ya zo da sura irin taka ya yi ƙarya, ya za mu yi mu gane kai ma ba maƙaryaci ba ne? Wanke kanka, yi mana bayani. Saboda haka bari ku ji wayar da kan da nake muku a irin waɗannan zamun nan, ba wai a Najeriya ba, a duk duniya ne malaman ahlus sunna suka samu kansu a wannan barazanar. Duk duniya, ina son ku gane, duk duniya, su Usaimin, su Bin Baz, su Albani, su Salih Al-Fauzan da sauransu, duk waɗanda ma suka rage yanzu a rai, duk suna cikin irin wannan barazanar. Ke yasa da za kai karambani kawai ka samu lambar waya wani malami yanzu ka buga mishi waya, an ka buga mishi waya sai ka ji yaƙi sakin jiki da kai, yaƙi amintuwa da kai. Akwai lokacin da malami na ne professor ne Nasir Al-Ghifari a Riyadh, na buga mishi ashe wayar ta kulla kanta, ta kulla lambar, takan yi haka. Wani lokacin ka buga waya daga Najeriya zuwa Saudi Arabia sai ta nuna ba lamba, irin no number din nan, to sai ta nuna haka, sai bai dauka ba, sai na sake buga, sai ta sake nunawa, in sake sai kashe, sai na tura text, dan tura text can kamar awa guda shikenan sai bugo mini. Sai ce to ai ka rufe wayar ne? Yace waɗannan yara da ke ta haddada mu za su kashe mu, jinin mu ya halatta haka suke mana, suna rufe waya. Sai nace a ba na rufe bane, ya rufe kanshi automatic ne. Yace to yanzu yadda za kai, kafin kai mini magana a waya ka fara turo text, wane ne daga wuri kaza, sannan ka bugo sai in dauka. To yanzu da akwai wannan? Babu. To amma kamar Nasir Al-Ghifari yanzu shekarar shi 84 a duniya, ana haddada shi za a kashe shi, ana ce mai kafiri, ana ce mai zindiki. To abubuwa ne suke faruwa waɗanda to kai in gafil ne, in gafalalle ne, kai baka daga cikinsu, to sai ka haƙura in ka ji an yi wasu sharuɗa. Yanzu in ka je za ka shiga jirgin sama, a nan Abuja ne, a Kano ne, a Sokoto ne, sai a ce tuɓa takalminka, dora shi nan ya wuce, kai kuma shiga ta nan daga hammataka a yi kaza, ko kai ne wane ne, ko lima, ko wali ne kai, sai an yi maka haka. To karka ce ni din kuna ganina da tasbina kilomita 3, a'a ba, haccar bin ma sai an auna shi. Allah, wala haccar bin sai sun auna shi, saboda duk abin da baka tunani an yi amfani da shi wajen an yi wata barna. Saboda haka yanzu in mata suka shiga nan kasuwar sabon garin mu ta Zaria da hijabai, sai ka ji sauran masu shaguna suna cewa ayi hankali anti hijabi, ayi hankali anti hijabi. Saboda ne wasu sun sa hijabi, sun shiga, sun je sun ainihin kwashi kayan su sun boye a hijabi daga gabaya an kama goban ta ga mai hijabi za ta yadda ba za ta yadda ba likita ce arniya anan safan gari mace da burki ɗaya ɗan hijabi ta cika mata kuɗin ta ƙarshe sai a police station suka ƙare sai aka gano ashe karuwa ce amma da ta tashi tafiya sai ta tafi da hijabi all right yanzu mata aure sai ta je asibitin da ta je asibitin sai wannan da irin wannan hijabi mai hannu mai kaza har sun sa mishi suna pinguin hijab irin wai dan tsuntsun nan mai dan gigir haka suke cewa wannan hijabin da ake mai hannu yanzu ko kun fahimta da ta ganta shikenan kawai sai ta wulakanta ta tacci mata mutunci tace dan mai tace ita ta ga mutane da irin wannan uniform din ta san macuta ne tama waccan karuwa ce amma ta sa irin kayan da mata aure take sawa ta zo ta yi barna dan haka wannan mata auren yanzu in an zo za a wulakanta ta to shi yasa in ka taho wata ma'aikata aka ce maka ka'e koma nan karka dubi ni din a'a sai ka koma din cike wannan form din dangwala nan yi kaza sai kai daga sakin jiki kana yi shi operator din shi wanda yake in charge din sai fahimci kai baka da wani abu amma an ce yinan ka ce ba kai ba sai fara tunanin ko kai ma yaya ba so ina son in kana mu'amala da duniya a yau in ka je sallama da wani yace ba zai fito ba ko kuma ko wani abu makamancin haka kafin ka dau zafi kai tunanin duniyar almurjifuna sun bata ta yan rudani sun bata ta so da haka ko tafiya kake a mota sai ga ka taho da mutuncin ka sai ga an sa bakin bindiga an yi haka ba za ka tsaya ba sai ka tsaya din ka natsu duk yadda baka tunani wani abu ya faru wanda ya wuce sanin ka ina fatan ku fahimci abin da yake faruwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka sai suka fara as-su'alu anil isnad salisan na uku al-bahsu fi ahwalir rijali sai suka fara bincike game da halayen mazaje da ba sa bincike game da halayen mazaje an fada kawai shikenan wa naqalatil akhbar da wadanda suke ciro labarai na hadisai nataja anhu ilmur rijal sai wani ilimi mai suna ilmur rijal sai ya fito allazi nataja anhu ilmur rijal ko wanda yake daga gare shi ne kuma sai ilmin rijal ya fito kun ga misali sai suka fara bincike game da mazaje waye wani sai a ce mutumin kirki ne amma ba shi da hadda sai a ce ba za ka karba ba waye wani sai a ce kai babban mahaddaci ne sai a ce amma mutumin banza ne sai a ce ba za ka karba ba sai an ce waye wani an ce mutumin kirki ne kuma mai hadda to yanzu wannan irin binciken game da halayen mazaje game da haddarsu game da nagartarsu game da amincinsu da aka fara yi sai ya haifar da wani ilimi mai suna ilmur rijali kuna fahimta jama'a allazi asbaha mizata hadhihi al-umma al-muslima wanda wannan ilimin sai waye gari ya zama shine bambancin wannan al'umma ta musulmi min ghairi had daga wata al'umman min al'umam daga cikin al'ummomi in ba mu ba ba wanda yake da wannan ilimi to wai wannan ilimin mu din fa da aka yi sakaci yanzu da muka zo muke kokarin raye waɗannan ilmomin shine zaka ji hata ahlus sunna sai mutun sai ta fada sai to sai ce ya to daga Sokoto sai ce to ya sunanka me yake tafa da kai waye kai sai ce shi ahlus sunna ne ce ahlus sunna amma me yake tafa da kai me kaza wannan irin binciken shi ya bambance waɗanda suke musulmi ne ahlus sunna da waɗanda suke musulmi ne masu bid'a ke bambance tsakanin musulmi mutlaqan da waɗanda suke kafirai ne so shi yasa kaga imamu malik yana sanad da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda sahabi abu sa'id al-khudri ya ruwaito cewa kana yusina bi tullabil ilmi annabi ya kasance ne mana wasiya da mukula mai maraba mu bada muhimmanci game da daliban ilimi dan haka abu sa'id al-khudri wata rana zauna a gida sai aka ce ga daliban ilimi sun zo sai ya ce marhaban bi wasiyati rasulillah maraba da wasiyar manzon Allah yace kana yusina rasulullah bikum manzon Allah ya nemi mana wasiya mu kula da ku kun fahimci wannan da kyau jama'a to yanzu waɗanda suka kashe malam bashir mustafa dan boko haram a Maiduguri sun zo ne fa da siffa za su dauki karatu to yanzu goban aka zo aka cewa wanda ya rayu a Maiduguri ko a wani wurin, to ga wasu daliban ilimi yaya ya ce marhaban bi wasiyati rasulillah, sai ce abinci ka tukuna. Haka ne ko ba haka ba? Idan aka sai fili aka taho wurin mai anguwa, ba zuwa ake a sallama ba, mai anguwa zai sa hannu sai a dan kawo nashi a bashi? To a Maiduguri aka je aka sallama da mai anguwa, yace lafiya, aka ce an sai fili ne, zo za a sa hannu a takarda, ya fito da stamp da biro, yana zuwa aka harbe shi. Ran nan sai aka tafi wani mai anguwa, assalamu alaikum mai anguwa, a zo a sa hannu. Katanga uku garin karyawa, garin haurawa ya karye, amma da dan gashi ya ƙara sa ya fice anguwa. Katanga uku ya haƙura da sa hannu. kuna fahimta da ke? To saboda haka jama'a su rinka, ina son ne ni kawai, ina son kanku ya rinka wayewa ne game da al'amura, don kada wata ran ka je wurin wani ka ga yi maka wani abu ka ce aya za ka wulakanta ni, a'a, ko jiya wani ya kawo ƙara ya zo an ƙi sauraren shi, an daka mai tsawa, an ce kai fita nan gaza gaza, ni ce to kai haƙuri. Shikenan sai da muka natsu. Wani ce mishi, amma a matsayinka na mai ilimi gashi, ya ce to, ya ce kaga fa haka ne, ya ce to ka gani, amma sai da ya natsu tukuna ne mishi bayani. So mutane dole ne ku fahimci yadda rayuwa take jama'a. Ko kun fahimta yanzu akwai masallatin da a Maiduguri tuni sun daina sallar jam'i, gaba daya sun daina sallar jam'i, wala azhar wala al'asar wala kowace, an haƙura, kowa yana sallar shi shi kadai. Akwai malaman da sun yi gudun hijira sun bar garin, akwai masu anguwannin da yanzu wasu suna Nijar sai dai su yi waya yaya gari, a ce musu da saura dai, ya bar anguwa ya haƙura da mai anguwar, ita ma anguwa ya bar ta. Ko kun fahimta jama'a? To duk waɗannan abubuwan ya kamata kanku ya waye, ku san menene ake ciki. Wasu al'amura ne su suke kaiwa zuwa ga wasu al'amura din. Ina fata an gane. To wannan bincike game da isnadi, game da al'umma, game da sanin mazaje, shi ya waye gari ya zama miza ta wannan al'umma. Ku dubi waɗannan dirka-dirka littafai jama'a da ke bayanmu. Duk gaba ɗaya malamai sun rubuta su ne fa akan wannan ilimi na rijal. Ku dubi littafi mafi girma a yau a duniya jama'a. Gashi nan ainihin wato na al-Imam Ibn Asakir, wance mafi yawa, gashi tarihu madinati Dimashq, nan tarihin malaman Dimashq kaf da suka ruwaito hadisai, da ɗaliban da waɗanda ba malaman garin ba ne sun shiga garin ne sun karantar, da waɗanda ɗalibai ne ba 'yan garin ba sun shiga garin ne, garin nemo ilimi. Aka tattara gashi mujalladi 80 da wani abu, wannan kenan. Sannan ku dubi wannan gashi Tahzibul Kamal, littafin Al-Kamal fi Asma'ir Rijal na al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Wannan littafin ana sa rai don har yau ba a buga shi ba tukuna, yanzu dai ana nan ana aikin buga shi. Ana sa rai in an buga shi zai tashi mujalladi 60 zuwa 80. To wannan mukhtasar din shi ne, tahzibin shi ne, rairayewa ne, summary version abridged shi ne aka buga shi mujalladi 37, tarihin mazaje ne na littafai. Sannan ga sunan gashi za ka zo ka ga Gasiru Alamin Nubala, ga sunan littattafai malamai suka zauna suka rubuta game da ni, game da binciken halayen waɗanda a iya karɓa ko ba za a iya karɓa ba. Za mu zo mu ji malam bayan ya gama mana wannan muqaddima, zai fara ɗibo mana daga Imam Muslim. Muqaddimar littafin Imam Muslim da wani ƙaramin littafi da Imam Muslim ya rubuta, kun ganshi sunan shi Kitabu Tamyiz, duk gaba ɗaya akan wannan ilimi ne na binciken mazaje da tantance su da tace maganganun da suke kawowa. Shi yasa saboda irin ɗimbin ilimin da al-Imam Muslim ya biya aje a cikin muqaddimar shi ta Sahihu Muslim, wallahi al'azim har murna nake dab da lokacin da zamu fara karatun Sahihu Muslim yazo, ba dan kuma saboda a tsaya a tattauna waɗannan al'amuran, saboda lokacin su yayi, shine lokacin da aka fara karantar da ɗalibai ilmul rijal da ilmul hadis da ilmul jarh wa ta'dil da makamantan su. A wannan lokacin muqaddimar Imam Muslim kowa zai fahimce ta kyakkyawar fahimta, ba dan kuma saboda ita ce muqaddimar littafin da babu kamarta a wajen masaniyar wannan ilimi. An fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka.
to shine sai ainihin mala yake bayani da cewa rabi'an na hudu tadwinus sunna. To kunji ko kunji matakan da suka dauka, matakin farko shine mai hadda, mataki na biyu shine mai tambayar isnadi, shine waye malaminka, mataki na uku shine mai bincike game da halayen mazajen hadisin, shine kaga hadisi ko da a takarda ne sai ka bincike halayen mazajen. To mataki na hudu shine tadwinus sunna din, rubuta ita sunna din, allazi bada'a bi suhufin, wanda ya fara da takaddu, wa ajza'in da juz'o'i. Ku dubi yanzu wannan takadda ce yau shekara 1400 da wasu 'yan shekaru, kun ganta ga ta an buga ta ne a inji, shi yasa ka ganta da girma haka. Takadda ce, 'yan takaddu ne, ba su wuce falle 3 zuwa 4 ba. Sayyidina Ali yake da su da hannun shi ya rubuta, in ya tashi ma saboda kankanta su sai nannade su, sai soka su a cikin kuben takobin shi tare da takobin, kaga yake nuna ba su da yawa. To ita ce nan ka ganta sahifatu Ali ibn Abi Talib an Rasulillah, hadisai ne kwaya 3 zuwa kwaya 5 wadanda sayyidina Ali ya samu su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine suhuf, takadda, ko ya gyara fata, ya gyara sai kwafe, ko da shafi ɗaya ne sai ya ajiye, ko kun fahimta jama'a? Sannan dubi wannan ita ma sahifa ce, sahifatu Hammam ibn Munabbih, almajirin ainihin wato Abu Huraira ne, gashi shi ma hadisan da ya samo daga Abu Huraira gashi ya tara su. Sannan dubi sahifatu Abi Zinad anil A'raj an Abi Huraira, gashi shi ma wani almajirin ne cikin tabi'ai, ya samo ta daga wani tabi'in dan uwan shi, gashi ya tara ta, riwayoyin Abu Huraira. Duk waɗannan suna daga cikin salon ayyukan da suka dauka na me, na tadwinus sunna, ko bi suhufin a takaddu, wa ajza, da wasu bangarori, imma bangare na fata, imma bangare na dutse, ko a gyara wani ice ko wani katako, ko allo ya gyara shi, sai rubuta wasu hadisai sai ya aje su. An gane? Summa tatawwara ila musannafatin, sannan wannan rubutun kuma sai ya sake ci gaba, sai ya koma zuwa ga littattafai mubawwaba, waɗanda ake musu babi, a ce babin kaza, babin kaza, wa murattaba, kuma a tsara su daga babin kaza zuwa kaza, daga kaza zuwa kaza, imma alal abwabi, ko dai a yi shi babi babi, kal kutubi sitta, kamar littattafai shida, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah. Kun ga waɗannan littattafai, littattafai ne mubawwaba, an yi musu babi babi ko kuma murattaba, an rattaba su ko. To haka ake kiran su jama'a, kutubu sitta, ba a cewa sitta sahih, kuskure ne a ce sitta sahih, yasa masu fadin sitta sahih su marmaza su daina. Wal muwatta, kamar muwatta, yanzu kun ga muwatta ita ma babi babi aka rubuta ta, wa ghairiha, da ainihin wato waɗansu littattafan, wa imma alal masanid, ko kuma a rubuta su a bisa masanid. Me yake nufi da masanid? Shine a zauna a rubuta hadisan wani sahabi, ko kun fahimta jama'a? Ku dubi ire-iren waɗannan ayyukan wajen masanid din. Duba jama'a, yanzu wannan musnad ne na Bilal, hadisan Bilal ne, yiwa tun da kake baka taba jin ma an ce an Bilal ba, to amma kaga hadisan Bilal, musnad ne na Bilal, ko kun fahimta? To yanzu kaga wannan za a ce wani ne zai ce to ni abinda zan yi bari in tara hadisan malamina shi kadai, me yiwa shi a wurin Bilal ya zauna ya karatu, dan haka waɗannan hadisan sai ya tattara su. Kaga wannan musnad kenan, wato matattarar hadisan wani sahabi ko wasu sahabbai na musamman. Dubi musnad Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman dan Auf, dubi shi kuma nashi musnad din. Sannan dubi da ainihin musnad na Ibrahim ibn Adhama, Ibrahim dan Adhama babban zahidi, gashi musnad din shi. Sannan dubi musnad Aisha, hadisan Aisha. Sannan dubi musnad Fatimatu Zahra, dubi na Fatima. To yanzu duk ire-iren wannan wani salo ne na aikin kula da sunna, wanda a zamanin sahabbai babu, zamanin tabi'ai, tabi'ut tabi'ina da suka ga yanayi ya fara shine suka dauki wannan salon. Ko kun fahimta jama'a? Ashe yanzu jama'a, idan yanayi ya kama mun ce za mu gina makaranta, wanda zamu rubuta sunayen dalibai kowa mu bashi lamba idan kai ba dalibin bane ba za ka shigo makarantar ba yanayi ne ya kama ko ba yanayi ne ya kama ba so cewa to ai a zamanin annabi ba ai haka ba sai ce a zamanin annabi ma to an haka ne gina makaranta ma bid'a ne dan shi annabi ma gina makaranta ba ko ko jama'a masallaci ne nan ake yi in haka ne yanzu sai a ce duk jami'o'i da sanawiyat da duk wasu offices annabi duk baya da su masallaci ne kawai ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka sai yake cewa wa imma alal masanid ko kuma a rubuta su a bisa tsari na musnad musnad an fahimta jama'a ka musnad ahmad kamar musnad na ahmad wa ghairihi da wadansu masanid din suna nan da yawa musnad na bazzar musnad na abu ya'ala musnad na humaidi ga sunan burjit nan sama jama'a wajen masanid ne sun kai guda 20 ko fiye da haka daban-daban malamai suka rubuta al baharu zakhar shine da ka sani musnadul bazzar ga musnan na ainihin Abubakar ibn Siddiq kai ga sunan da masanid ga sunan sai abinda Allah madaukakin sarki ya nuna ma musnan na Ar-Ruyani musnan na Abubakar ibn Abi Shayba musnan na Humaidi duk ga sunan to duk wannan salo ne da malamai suka dauka wani salo na kiyaye sunna a zamanin annabi babu irin waɗannan rubuce-rubucen kar ku manta a zamanin annabi ma an taba samun lokacin da an zo an nemi izinin ya rubuta hadisi ya hana ma yace sam duk wanda bayan rubuta wani hadisi ya marma zai shafe shi to ka gani an taba samun irin wannan zamanin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zamu zo mu tattauna duk waɗannan abubuwa insha Allahu ta'ala malai yake cewa wa ghairi zalika min al majalati yace da ma dai waɗansu fagage mimma sayati tafsiluhu fi mawdhihi min hadha al bahthi bi idhnillahi azza wa jalla yace da ma dai waɗansu fagage ba iyakar su kenan ba sun bi wasu fagage wajen haddacewa da kiyaye sunna ko kun fahimta bari ku ji wani fage da suka dauka mai ban sha'awa a wannan lokaci suka ce tunda mun gano makiyan mu sun gane inda malamai suka yi dandazo dan haka nan ne kullun suke kai hari suna zuwa suna kashe malamai dan sun san sun kashe malamai sun kar addini sai kaga wani malami ya zara jiki ba wanda ya san inda yake a duniya sai tafi sai shekara uku a wani gari wanda babu tarihin malamai a garin sai je karantar da su ilimi sai a samu malamai a cikin shekara kaza sai baro sai ya dawo yanzu ko shi an kashe shi can ya kai ilimin nesa ya ajiye inda ba a hari yanzu wannan wani fage ne ko ba wani fage ba duk wani fage ne ina fata an gane malam yace wa fima yali cikin wannan karatun da zai zo namaziju misalai ne example sune ainihin misalai namazij min aqwali a'immati salaf misalai ne malam yake so ya kawo mana na maganganun limaman salaf fit tasabbuti game da tabbatarwa wata harri da kuma tacewa da tantancewa fi ahwalir rijali game da halayen mazaje wa naqalatil akhbari da kuma waɗanda ke ciro hadisai wa adamil akhdhi an ghairi siqati da kuma rashin karbe daga waɗanda ba amintattu ba kuna fahimtar me malam yake cewa bayan da malam ya gama muqaddima da sharar fage sai yake cewa to a yanzu zai zo zai fada maka maganganu waɗanda aka samu su daga malaman farko limaman salaf waɗanda waɗannan maganganun nasu suna tabbatar da cewa wajibi ne a tsaya a tabbatar da magana in mutum ya fade ta kun ji na ɗaya na biyu a tace ita maganar na uku a binciki halin shi in mutumin kirki ne yana da hadda a karba in bai da hadda kar a karba abin da malai yake son ya nuna maka tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da sai ga waɗannan rikita sun yi yawa suka dauki wannan salam sai kai tunanin ina kuma yanzu to yanzu kawai sai mutum sai ya zo ya miƙe sai ya faɗi magana wani mahauci ne a Makka a masfala fa shi bai san nasan shi mahauci bane zai ci ni da buguzin ne asalin shi bahaushe ne dan Najeriya amma kakanni da kakanni duk ta aka haife su a Makka yana da shagon shi malhama da yake sai da nama a masfala mun yi sallah a masallaci na anguwa ne mun yi sallah a zariya kuma shekara uku kenan sai naga wani mun dade ba mu sadu ba a wani lafiya sai muka tsaya muna tattaunawa muna ta hira sai zo ya same mu ya shabab alhadisu fil masjid yaqulu alhasanat qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zai tafi sai nace okot ya dan zauna sai nace min aina laka hadha alhadis man alladhi kharraja alhadis wa man alladhi sahahu min al'aima aw da'afa sai ta yani hadha hadithun da'ifun nace eh wallahi
na'am
da'ifun bi marra sai aywa كل الاحاديث عندكم ضعيفه سيدا كل الاحاديث عندكم ضعيفه يا جماعه منا مغرا يا شباب يا شباب ان دم ابن يا قوم صلاه يا جماعه احاديثي زنجي ا مسلاتي yana cin ya lada kamar yadda wuta ke cin ya kirari yana ce mishi sai dan zauna kaga tin tube ya same shi kawai ji yake zai fada mana mutum jazakallahu khair ya sheikh alqawmi la sai dan zauna wai roito hadisin wai inganta shi cikin malamai ko ya rauna shi sai ce kana nufin hadisin ne rauni ne ce sosai kuwa ita dama ku da hadisai ma a wurin ku masu rauni ne duka da hadisai ma a wurin ku ai na san irin ku da hadisan ku masu rauni ne na rabu da shi ne ce wannan rabu da shi gama shi ne je na same shi haggin din teburin naman shi na ce to yanzu kai ya ce eh kana jin yadda kake yanka nama haka zaka rinka yanko mana magangana annabi muna karshe ko ina kaga dama ka sharba mu karba saboda Allah haka zaka zo kana ce mana annabi ya ce maka na ce ba za ta yi ba na ce na san ka a rumfan nan ta dade kai ba ka cikin daliban ilimi kai ba malami bane na ce mu kuma daga gamu ba alhazai bane ba ɗan umara bane mu ba ɗan gida ne nan ya dauka kawai ɗan alhazai ne irin baki za ji ai wani malami ya yi mana nasiha a Makka kasan can kowa yana da gemu har mashayin taba mai kwado yana da gemu yana da tsagaggen wando saboda haka sai ka dauka malami ne tunda al'adar su to kaga anan ya kamata jama'a su gane tun daga wadancan zamanin al-qurunus salasatul mufaddala ana tsayawa ana tacewa ko na dai malamin yace tasabbut dudu kalmomin yace tasabbut sukan yi me sukan ainihin yin at-tasabbut wa at-taharri sannan wa adamul akhadhi min ghairi thiqat in ka fada sai sun tabbatar sannan sai sun tace in ya tabbata kai ba na gari bane ba za ka karba daga gare ka ba to abinda malai yake cewa bayan da ya mana wannan sharar fagen jama'a yanzu nan zai kawo mana misalai ne na waɗannan maganganun malaman salaf to kun ga waɗannan maganganun jama'a ina son daga cikin ku duk wanda ya samu sarari malamin zai dauko mana su ne gaba ɗayan su a cikin muqaddimah sahihu muslim to ga sharhin sahihu muslim da muqaddimah shi na malamin mu Muhammad Ali Adam a cikin wannan qurratu aynil muhtaj fi sharh muqaddimah sahih al imam muslim ibn al hajjaj za ku samu cikakkun bayanai jama'a game da duk waɗannan maganganun za mu karanta har da ƙari ko kun fahimta jama'a to barin karanto mana su awwalan na farko yace qala al imam muslim ibn al hajjaj al imam muslim dan hajjaj yace wa alam kasani wafaqaka allah ta'ala allah madaukakin sarki ya datar da kai annal wajiba ala kulli ahadin arafa tamyiza abinda yake wajibi ga duk wani wanda ya san iya bambancewa بين صحيح الروايات وسقيمها تكانين ingantattun riwayoyi da marasa lafiyan su wasiqatin naqilin da kuma amintattun masu dauko hadisi laha min almuttahamina ya iya bambance amintattu masu daukowa daga wadanda suke abeban tuhuma ne ai Allah ya ruya minha illa ma arafa sihhata makharija kada Allah ya ruya minha kar ya ruwaito daga waɗannan hadisai illa ma arafa sihhata makharijihi sai abin da ya san ingancin mafitar shi ina son mu natsu da kyau mu ji maganar wanda duk yake da ilimi na tacewa da tantance tsakanin ingantattun hadisai da waɗanda ba su inganta ba yake da ilimin tacewa tsakanin mutanen kirki da na banza to kada ya sake ya dauko riwayoyin hadisai sai ya san inda suka fita kuma sai ya san ingancin su wasitara fi naqiliha sannan sai ya san ainihin wato sai ya zama in akwai suturtuwa ma'ana in Allah ya rike maka halin abinda kai ka sani shine halin kirki to in akwai wani na banza oho Allah ya rufe maka, kai dai me ka sani nagarta, an fahimta game da masu dauko riwaya, wa an yattakiya minha ma kana minha an ahli tuham. Malam yace daga cikin hadisan yayi taka tsantsan kada ya dauko waɗanda suka zo daga waɗanda ake tuhuma, wal muanidina, da masu tsaurin kai min ahlil bid'a, daga cikin ƴan bid'a. Abinda yake nufi da muanidina anan sune waɗanda Ibn Hajar a karatun mustalah da zai mana na nukhba da muke yi, sune waɗanda suke yada bid'ar su, da kuma waɗanda kadai hadisan da suke ruwaitowa sune hadisan da suka goyi bayan bid'ar su. Ina son ku natsu da kyau ku fahimci maganar. Yanzu kenan kaga malam anan karara ya nuna mana dukkanin mutanen da ake tuhumar su da ƙarya su ba a karban hadisin su ko, amma ƴan bid'a fa sai yace sai masu tsaurin kai daga cikin su, saboda ba kowanne ɗan bid'a ne zama kafiri ba. Ya kamata ka san wannan. To ƴan bid'an da basu zama kafirai ba, kaji wannan, zaka iya karban hadisi a wurin su, amma da sharadi biyu. Shi kuma sharadin farko ya zama baya ruwaito kadai abin da ke karfafa bid'a shi, ya zama shi hadisan shi kaf waɗanda ke karfafa bid'a shi ne, duk wani hadisi da yaji zai rusa mai bid'a ba ma zai ruwaito shi ba. To wannan banda sahibu bid'a ne ko kuma sahibu hawa ne, kaka karba hadisin shi, ko kuma mutumin da yake tallan bid'a shi. Mutumin da yake tallan bid'a shi shine wanda yake kiran mutane zuwa ga wannan bid'ar tashi. To an kawo wannan magana so da dama wasu waɗanda ba su san tarihin ƴan bid'a a da ba, sai su ce akwai wani ɗan bid'a a duniya da baya tallan bid'an shi ne. Akwai su da yawa har a yanzu, akwai ɗan bid'an da yana nan da bid'a, amma za ka zo kai karatu a wurin shi ba zai maka kirari zuwa ga bid'a shi ba, ba abin da ya shafe. Wani ma ya tasattaru fi libasi ahli sunna. To abinda dai ake cewa shine, in dai har bid'a shi bata kafirta shi ba, yanzu dan girman Allah mutumin da yace Allah bai san abin da za a yi gobe ba, kaga wannan ya kafirta. Dan haka Imam An-Nawawi a cikin sharhin Sahihu Muslim, a sharhin hadisin farko a cikin Sahihu Muslim, a cikin Kitabul Iman da yazo banda muqaddima, sai da ya kafirta masu wannan aqidar ta kadariyanci. To duk wanda yake da wannan aqidar yanzu ba za ka karba hadisi wurin shi ba. Na daya kenan. Na biyu, to ba shi da aqidar da ta kafirta shi, amma dai abin da yake akai za a iya cewa bid'a ne. Misali, yana da i'tiqadin ta'awilin ayoyi dinnan da hadisai na sifat, kamar yana da aqida al-wujud dinnan wal qidam wal baqa da sauransu, ba za ka ce kafiri ba. To ba za ka ce kafiri ba, yaya riwaya shi ga hadisai, a shi kadai fa hadisan da za su goyi bayan abin da yake akai yake ruwaitowa, to sai ka ki karban hadisi a wurin shi. Dan haka ku kiyaye, ba wai kafirci ne kadai dalilin da zai sa a ki karban hadisi a wurin mutum ba, a yana nan musulmi, amma yana da wasu bid'o'i a beban kyama. Kun fahimta? Idan aka ga irin suwana suna ruwaya hadisi a wurin shi zai samu wani kwarjini, to anan bai halatta a ruwaito ba. Ko kun fahimta? Akwai malamin da wasu nau'in dalibai in suka je wurin shi madadin ya kara musu daraja, su ne za su kara mai daraja, a ce har suwana ma. To in har irin waɗannan za su tafi karɓo riwaya, to in suka karɓo wurin ɗan bid'a zai ƙara kwarjini, to kar su je. Kun ga dalili na nawa? Na uku, ko kuma na huɗu, ƙari akan ba za a karɓa ba in ya kafirta. In ya zama a je a karɓa ɗin, nau'in waɗannan mutanen da za su karɓa za su ƙara mai kwarjini, ba za a karɓa ba. In ya zama yana kirari, yana kira zuwa ga bid'a shi, ba za a karɓa ba. In ya zama kadai yana ruwaito hadisan da ke karfafa shi ne akan ra'ayin shi, to ba za a karɓa ba. Amma in ya kubuta daga waɗannan abubuwan za a iya karɓan hadisi a wurin shi. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Wannan magana tana nan a muqaddimar Sahihu Muslim a juz'i na 1 shafi na 8. ثم ساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه سننسي شي إمام مسلم ده إسناد شسي قرار حديثي ده أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من زن الله ياتي يكون في آخر الزمان دجالون كذابون أكرشان زامني زا أسام الدجالي مكريتا دجالي أنين ينا أوكر وقتا دراسي كريتلو كرياكم سياداتا ya'tunakum min al ahadisi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Annabi yace za su rinka zuwar muku da hadisan da ku da ubanninku ba ku ji su ba. Fa iyyakum wa iyyahum, to ku yi hankali da su. La yadullunakum, kar su batar da ku. Wala yaftununakum, kar su raba ku da addininku. Malam yace a duba al-masdar as-sabiq, ma'ana al-masdar as-sabiq shine littafin da ya gabata a juz'i na 1 din, da wato sahihu muslim, amma anan ash-shafi na 12 zuwa na 13. Kun ji wannan da kyau jama'a? Thumma saqa bi isnadihi aidan ila mujahidin, sannan sai kuma muslim ya sake kwararo wata riwaya daga mujahid, ya kawo isnadin shi. Qala mujahid yace jaa bashir ibn ka'ab al-adawi, wani mutum mai suna Bashir dan Ka'ab al-Adawi yazo ila ibn Abbas, zuwa ga ibn Abbas. Faja'ala yuhaddisu, sai ya fara karanta hadisai. Wa yaqulu, yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, faja'ala ibn Abbas la ya'zanu li hadisihi, sai ibn Abbas baya sa kunne, shine ma'anar ya'zanu, kace ya'zinu, ya'zanu ai la yasta'milu al-uzna, gashi a kasa yace ai la yusghi li hadisihi, baya sauraron zancen shi, baya sauraron hadisin. Wala yanzuru ilaihi, ba ma ya kallon shi. Kun gani Ibn Abbas na zaune, sai wannan Bashir dan Ka'ab al-Adawi ba sahabi bane, tabi'i ne, sai yazo ya fara qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, sai Ibn Abbas ya kauda kai, ya ki kasa kunne. Ko kun fahimta? Faqala ya ibn Abbas, sai shi wannan mutum Bashir ya ce ya kai Abdullahi dan Abbas, mali la araka tasma'u li hadisi, me yasa naga baka sauraron hadisan nawa ne? Uhaddisuka ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wala tasma', ina fada maka hadisi daga manzon Allah, baka ji? Faqala ibn Abbas, ibn Abbas yace inna kunna marratan idha sami'na rajulan yaqulu, mu dinnan sahabbai mun taba kasancewa wani lokaci a rayuwarmu. Kun fahimta? Mana mun taba samun wani lokaci a rayuwarmu, idha sami'na rajulan yaqulu, idan muka ji wani yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibtadarathu absaruna, da mun ji wani na cewa manzon Allah ya ce sai mu kai idanuwanmu, sai idanuwanmu su kaɗu zuwa gare shi, shine ibtadarathu absaruna, sai idanuwanmu sai su kai gare shi. Wa asghayna ilayhi adhanana, sai mu kasa mishi kunnuwanmu. Falamma rakiban nasu sa'aba wadh-dhulula, yayin da mutane suka hau kowane tudu, suka gangara kowane gangare. Me yake nufi da wannan? Yayin da mutane suka fara ɗibo kowace ƙarya da gaskiya, kowace tarka-tarka, shine yayin ta'abiri da as-sa'aba waz-zulul, su hau kowace mai wuya, su hau kowace, su gangaro kowace mai sauki. Lam na'khudh minan nasi illa ma na'rifuhu, sai muka zama ba ma karban hadisi daga mutane sai waɗanda muka sani. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Wannan magana malam yace ga ta nan, tana nan a cikin muqaddimar sahihu muslim, juz'i na 1 shafi na 12 zuwa na 13. Saniyan, to kun ji magana ta ɗaya jama'a? Yanzu kun ji yadda ɗabi'ar ta zo daga annabi, ko annabi ma yayi kwabe, ya nuna musu nan gaba za wasu mutane za su suna faɗa musu hadisan da basu san su ba, iyayensu ma basu sani ba. An fahimta? To wannan sahabbai kenan. Mu yanzu dan iyayenka kaza basu san hadisi ba, malaman hadisi ne dama? Tun ba malaman hadisi bane ba, amma sahabbai annabi yake musu magana. Hadisan da ku da kuka zauna da ni, da iyayenku da suka zauna da ni, ba su san su ba, amma ba mu ake magana ba yanzu. To amma mu din kuma yanzu sai mu fahimci wannan cewa kenan mu ma duk hadisan da ba sanannu bane a wurin malaman hadisi, shikenan ya zama hukuncin ya tafi daidai wa daida. Jama'a kun fahimta? Sannan kuma ku ji a aikace, gashi nan salafu sun fara wannan. Kaji Ibn Abbas yace kai ka kwantar da hankalinka, dan kaji ban kasa kunne ga hadisanka ba, kar ka dauka ina wulakanta annabi ne ko ina wulakanta ka. Ƙarya ce aka zo ana ta sharara, dan haka yanzu abin sai mun tabbatar tukuna. Yanzu hali ya canza kenan ko bai canza ba? haka mu ma a wannan zamanin halin mu na mu'amalantar mutane zai iya canza da gwargwadon yadda suka canza. Sai ga kullun mutane daga ustazi ya je wani kauyen ya karanta hadisai da falalar ziyara, sai to yace ya kawo ziyara, sai mu ce ustazi Allah ya baka ladan ziyara, sai dai ba mu san ka ba mu kaza, sai ce to ai ya ga salaf da muka ce muna koyi da su, su da an kawo ziyara kawai sai su ce a shigo. Sai mu ce gaskiya ne, idan har mutanen da ke yau za su koma suna dabi'u na gaskiya irin na salaf, shikenan mu ma sai mu marhabe su irin na salaf, shine abin. Dan haka kai kanka duk inda ka je kana karanta wani abu game da da to sai ka duba yanzu haka ake yi, ba haka ake a yanzu ba, ko kun fahimta jama'a? Ka je ka ga malamin makarantar primary a da yadda ake girmama hakimin gari da liman, haka ake girmama shi malamin primary, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. A yanzu ba malamin primary ba, har malamin jami'a ba a ganin shi da kimar da malamin primary yake da ita da. To amma abin da zaka ce su malaman ne a lokacin suka kiyaye mutuncin su, sai aka kiyaye musu mutuncin a lokacin suka zo suka canza, sai aka canza musu. Malami ne a aji zai shigo aji yana shan taba, malami ne za a fita break ya je ga yaro ya tsuguna yana shan taba a wani lungu, ya daka mishi tsawa sai karbe tabar sai gaura mai mari shi kuma sai karasa ta, ce mutanen banza kana dalibi kana shan taba ka bari ka gama karatun mana. To ya karbe ta ya karasa, shi mutumin kirki ne, mutumin arziki ne, shine mawaki yace babban da bai da tarbiya kullun bai gudun abun kunya. Saboda haka ku duba da kyau, dan haka kada malaman makarantar yanzu su tsammaci za a yi musu irin girmamawa da ake musu a da. A nan kasar Katsina malamin primary ne ya sai keke din, sai aka juya mishi baya a anguwar, an san cewa yana ya samu albashin da zai iya sayan keke, sai da ya rinka bi gida gida yana sallama da mutane yana bayanin yadda aka yi hada kudin noma, yayi noma ya siyar ya hada da kaza ya hado da kaza ya hado da kaza, sannan kuma ma kudin keken rabi ya je biya. Jama'a kun fahimci wannan? To me ya faru? Duk da gida gida da yayi bayani fa ba a gamsu ba, sai da aka ja kai taro a fadar hakimi, ya miƙe yayi jawabi, hakimi ya sa hannu a jawabin shi shi ma ya ƙara, sannan aka gamsu har an fara janye ƴaƴa daga makaranta. Ina mala ya samu kudin da ya sai keke a nan kasar Katsina, annan kasar Katsina akai wannan abu. In kuna jin wani professor bugaji kanin Usman Bugaji, shi sunan shi Idris Bugaji, yanzu lecturer ne shi a nan ABU da kuma can University Maiduguri, tsohon provost na Nasarawa State na Nasarawa Polytechnic jihar Nasarawa, malamin primary su ne aka yi wannan abin a garin su suna yara. Shi ya faɗa mana wannan magana yana lecture a Kaduna, yace sai da malamin ya rinka bi gida gida yana jawabi, amma duk da haka kowa yana janye dan shi, sai wannan malami ina yake samun kuɗi ya sai wannan haka keke? Saboda Allah keke, laulawa saboda Allah, dan ko hakimin garin bai da keke. Hakimin garin bai da keke a lokacin, malamin primary ya sai keke, to ina ya samu kuɗi sai da ya jawabi. Ai hada kuɗin da ƙyar ya ganganta kuma da kuɗin noman shi ne kuma rabi ya biya, ga rasid da ya nuna rabi, hakimi ya miƙe ya gabatar da shi, sannan aka ce to shikenan. To ba dole a girmama su a lokacin ba? Da in ka ganshi teacher ake cewa yayi zanzaro, yayi ciko, ya sa canvas, zaka kauce a guje ka hangi teacher. Yanzu ko sai ku hada kafada, in ma ta kama yanzu sai a dabbe da teacher. Ina fata an gane. Kowa ya san teacher gogo a miciya, ai duk wanda ya shekara 40 ko 40 da wani abu ya san teacher gogo. Gidan nan na kan kwana yanzu inda chemist din Salisu yake, nan ne dakin teacher gogo. Yana karantawa a St. Teresa, in ka zo wucewa sai ka kwanta kai gaisuwa, teacher gogo ma sai ya ga dama zai ansa. Yana da motar shi irin gabatsi ni bayan mola mola din nan. Tarihi ne wannan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To za mu saurara nan insha Allah ta'ala, saboda yadda lokaci ya karanta na biyu din nan zo karatu na gaba. Muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa alaikum assalam. Na'am. yanzu reshen su ne kawai, yanzu tun zamanin tabi'ai waɗannan ƙungiyoyin duk malamai sun abin nan. Duk wanda ya iya karatu ga wani sharhin 40 hadisi can sai nan bai tsawo, sai dai lissafin su tun zamanin su akwai sun kai tabi'ai jama'a sharhin 40 hadisi sharhin shibr hiti, sai dai lissafin su kaf sun gama haduwa tun zamanin tabi'ai. To me ke faruwa yanzu? Rassan ne duk wani abu da za a kirkiro har duniya ta faru, to a ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗancan ne, wato tunanin irin wancan ne. Yawwa, misali yanzu saurara ka ji, ƙungiya ta farko da ta fara samuwa ita ce kadariya.
Na'am,
kadariya. Abinda ake so, mecece aqidar kadariya? Aqidar kadariya ita ce kore ilimi ga Allah. To ilimi siffa ce ga Allah ko ba siffa ba ce? Siffa ce. To shikenan ana nan sai aka samu Mu'tazila. To yanzu Mu'tazila suna kore siffa ga Allah su ma, koda ba sa kore wannan siffar ta ilimi, amma suna kore siffa. Dan haka yanzu Mu'tazila yawa. Saboda haka yanzu shi yasa ai lokacin da muka zo muna cewa ƴan Boko Haram Khawarijawa, sai mutane suka zo suka ce a'a, don wasu sun ta tuhuma, ya za ku ce musu Khawarijawa? Ai Khawarijawa su ne waɗanda suka yi gwamnatin musulunci bara'a. Sai aka ce a'a, wannan wani ɓangare ne na ta'arifi. Khawarij daga cikin aqidun shi shine yiwa gwamnati ta musulunci tawaye. To gwamnatin Najeriya yanzu ba ta musulunci ba ce, don haka ba mu kira su Khawarij da wannan ba. Sai a taburin gwamnatin Najeriya ita mai ta sa musu, sai ta sa musu Boko Haram. Amma a matsayinka na musulmi, ka kafirta wasu musulmi da kanka, ka ɗauki matakin hukunta su da kanka, to wannan Khawarijanci. Saboda haka za ka iya cewa me kaza kafirci ne, sai wani ya miƙe ke ni na yarda da wannan abu, sai ka lura duk ya cika sharuɗan, sai ka ce mai kai kafiri ne. Har yanzu ba za a ce maka Khawarij ba, amma sai ka ce to tunda ka kafirta to bari in kashe ka. To ɗaukar hukunci a hannu na afrad game da hukuntawar shi ne Khawarijancin. Amma ana son ne a kashe shi, yadda an kashe shi duk al'umma sun san ya kasu, ba wanda ke musu akan ya kasu, ma'ana ba wanda ke musu game da halaccin kashe shi. Yanzu dubi Hallaj. Hallaj in ka karanta nan siru alami dubala, ranar sallah khalifan musulmi ya zo yanka shi, duk filin idin aka yi ta murna, ba wanda ya ga cewa ba daidai ba ne, don dama sai da aka yi mai hukunci, aka kai shi kotun musulunci. Ya kafirta saboda mai yana cewa shi Allah ne. Aka ce kai yi ce shi Allah ne, Allah ce shi ne Allah. Aka bincike shi wata da watanni aka yi ana shari'a, aka tabbatar yake hankalin shi tsaf, bai shan wani abu ba wani abu, kuma malami ne, balle ka ce to aya kaza ba, a'a hafizi ne, hafizin hadisi, hafizin fiqh komai, yace shi Allah ne. Aka tabbatar ba hauka, ba motsuwa, ba damuwa. To sai alƙalin musulunci yace to jama'a ya tabbata Hallaj ya zama kafiri. Duk alƙalai na musulunci suka amince, an yi wannan a cikin jama'a ne a bayyane.
to jama'a za a kashe Hallaj, jama'a suka ce ya halatta kowa. To sai aka je aka aje shi sai shi khalifa sai ce zai kashe shi ne a filin Idi. To yanzu kaga yanzu wannan hukuncin da aka yi mai ba wanda yake musu, ba wani rigima da zai jawo, don me daliban shi ma bara'a suka yi mai, suka ce a su ma ba su san haka yake nufi, su da haka sai suka yi bara'a. Dan haka har a wannan zamanin bai samu mabiya ba, mabiyan duk sun watsa suka ce ba su san haka bane. Sai daga baya ne da jahilci ya yi yawa, sai wasu suka fito da cewa ilmul batin ne ai, yana da wani ilimi ne wanda ba a sani ba, gashi ai da yace shi ne Allah kaza kaza yake nufi. Amma a zamanin shi kenan magana ta watsa. To yanzu misali ka fahimta, sai ka ji wani yayi kalmar kafirci, da ka ji yayi kalmar kafirci